الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 ga watan Zulqa'da hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 3 ga watan 8 shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta Ummul Mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda wanda muka saba haduwa domin gabatar da karatu a cikin littafin al-Imanu bil Yawmil Akhir wallafa Dr. Ali Muhammad Sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 56 a cikin wannan littafi a darasin mu da ya gabata mun karasa bayani ne game da abin da ya shafi ceto inda malamin ya kawo mana wasu sabubba da wasu dalilai da ainihin wato suke jawo mutum samun ceto ranar tashin alkiyama daga cikin abubuwan da suke jawo mutum samun ceto a ranar tashin alkiyama akwai tauhidi da kuma tsarkake ibada lillahi ga Allah saboda hadisin nan na ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul ilm inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wayanda wato mafi azurtar mutane da ceto na ranar alkiyama wato shine wanda yace la ilaha illallah min qalbihi aw fi nafsi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowanne annabi yana da wata addu'a a bar amsawa wanda ya gaggauta yin ta tun a nan duniya manzo Allah yace ni kuma na koyi tawa addu'a ta zama ceto ga al'umma ta ranar tashin alkiyama sannan wannan ceton zai samu insha Allah ga duk wanda ya mutu daga cikin al'umma ta baya shirka abu na biyu azumi na daga cikin abun da ke jawo ainihin wato mutum ya samu ceto ranar tashin alkiyama shine yawaitar azumi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar yana cewa da azumi da alqur'ani waɗannan ibadu guda biyu za su ceci bawon da yake yin sura na tashin alkiyama azumi zai ce ya ubangiji ni na hana shi cin abinci da abubuwan da yake sha'awa da rana ka bani ceton sa alqur'ani ya ce na hana shi bacci da daddare ya Allah ka bani ceton sa manzo Allah ya ce za a ba su ceto abu na uku shine addu'a da abin da yazo ainihin wato lokacin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda lokacin da yaji ladan yayi kiran sallah yace allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata wa zalla yace halad lahu shafa'ati yawm alqiyama hadithun bukhari abu na hudu shine zama a garin Madina da kuma hakuri akan yanayi mara dadi na cikin garin Madina wato tsananin rayuwa ko kuncin rayuwa ko rashin lafiya ko wani abu mai kama da haka mun yi dogon bayani a karkashin wannan gaba da kuma ma'anar hadisin kamar yanda malamai suka fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai yi hakuri akan yanayi irin na garin Madina ko kuncin rayuwa ko talauci ko kuma rashin lafiya kuma ya mutu a cikin garin Madina face sai ainihin wato na cece shi ranar tashin alkiyama in dai ya kasance musulmi ne abu na biyar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace duk wanda ya mun salati lokacin da gari ya waye wato bayan sallar asuba yayi salati 10 ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin da ainihin wato mutun yayi yammata yayi sayayi wa annabi salati 10 to Allah madaukakin sarki zai riskar da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama wannan hadisin yana cikin sahihul jami a sababi na shida shine wato sallar jama'a cikin musulmi ga mamaci musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisai guda biyu da muka karanta hadisi na farko babu wani wanda zai mutu a samu al'umman musulmi da suka kai guda 100 su tsaya akan janazar sa akan gawarsa su yi masa sallah suna masu neman ceto a gare shi a wajen Allah face Allah ta'ala ya ba su ceto hadisin muslim kitabul janaiz hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai mutu a samu mutum 40 su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah amma fa ya zama ba sa shirka face Allah ta'ala ya ba su ceton sa hadisin muslim dai cikin kitabul janaiz daga cikin abin da ke jawo mutum samun ceto ranar tashin alkiyama akwai yawaita nafilfili saboda hadisin Rabi'a ibn Ka'ab al-Aslami Allah ya kara masa yadda wanda shi ma yake bada labari yace na kasance ina kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala annabi yakan aike ni wajen bukatunsa na yau da kullun to sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan sahabi ka roke ni ka tambaye ni me kake so sai yace ni kawai ina so in zama abokin zamanka a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda wannan baka bukatar wani abu yace ni kawai shi nake bukata sai annabi yace fa inni ala nafsika bi kathratis sujud to ka taimaka min akan kanka da yawaita sallar nafilfili wannan shine darasin mu inda muka kara muka tsaya satin da ya wuce ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala al mabahath ar rabi' mala yace wato mabahathi na hudu a karkashin wannan mabahathin akwai abubuwa kamar haka al-hisab wal-mizan wal-hawd was-sirat a karkashin sa zamu ji bayani akan hisabi zamu ji magana akan mizani wato scaling awan ayyukan bayi ranar tashin alkiyama wal-hawd zamu ji magana akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam was-sirat zamu ji bayani akan gadan nan ta siradi yaya take menene da menene shari'a ta faɗa game da siradi insha Allah zakarallahu subhanahu wa ta'ala mashhad al-hisab ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wajen halartar wato wajen hisabi wal jaza da kuma wajen sakamako Allah madaukakin sarki ya ambaci wurin hisabi da kuma wajen da za a yi aljaza sakayya na ayyukan da bayi suka aikata a rayuwarsu ta duniya fa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyina washuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun Allah ta'ala yace wa ashraqatil ardu kasa za ta yi haske bi nuri rabbiha da haske na ubangijinta wa wudi'a alkitab za a ajiye littafi na ayyukan bayi wa ji'a bin nabiyina za a zo da annabawa wa shuhada za a zo da masu ba da shaida shaidu wa qudiya bainahum bil haqq ayi hukunci tsakanin su bil haqq ay bil adl ayi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba kaga nan wannan aya tana magana akan hisabi kenan shi yasa malai yake cewa wal muradu bil hisab huwa an yakifa al ibadu bayna yaday Allah tabaaraka wa ta'ala abinda ake nufi da hisabi shine bayi su tsaya a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wa an yu'arrafu bima amilu a sanar da su abinda suka aikata mai kyau da mara kyau wa an tuhdara aqwaluhum a halarto da aqwaluhum maganganun su duk kalmomin da mutun ya furta kamar yadda zamu karanta wata aya a can wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unqi kowane mutun zamu lazumta masa abin recording din sa a wuyansa da haka duk kalmomin da mutun ya faɗa da azkar din da mutun ya yi da karatun addu'a abubuwan da mutun yayi masu kyau na lafuzza za a halarto da su a wannan lokacin duk maganganun da mutun yayi na ashariya na ƙarya na gulma da dukkan abubuwa marasa kyau wa an tuhdara aqwaluhum za kuma a halarto da zantuttukan da suka yi ma sadara minhum abinda ya faru gare su fil hayati dunya a rayuwarsu ta dunya min imanin wa kufrin na abinda ya shafi imani ne wa kufrin ko kafirci idan mutum imani ya aikata zai ga sakamakon ainihin wato aikin sa na imani idan mutum kafirci ya aikata shi ma haka wa ta'atin wa ma'siya da bin Allah da saban Allah wa ma yastahiqunahu da irin abinda kowannen mu wato yake cancantar a bashi min thawabin na sakamako na ayyukan alkhairi wa azabin ko kuma azaba thumma ma kana yutasallamunahu sannan sai kuma abinda suka kasance suna karbar sa min kutubin na littattafan su bi aymanihim dal hannayen su na dama in kanu mu'minina salihin in sun kasance mu'minai ne su mutanen kirki aw bi shimalihim ko kuma littattafan su da za su karba da hannun su na hagu in kanu talihin in sun kasance mutanen banza ne ba mutanen kirki ba salihin mutanen kirki talihin mutanen banza wannan shi ake nufi da hisabi ma'ana hisabi shine a tsayar da kowannen mu kowa ya tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala a dinga sanar da shi irin aikin da ya aikata a halarto da maganganun sa in yayi inkari a kunna recording gashi maganar sa ne sautin sa ne da gurin da ya faɗa da in duk gaba ɗaya gashi an halarto duk abin da mutum ya aiwatar a wannan rayuwar ta duniya za a halarto da shi za a hararo da shi a wannan rana na imani ko kishiyar imani na da'a ko kishiyar da'a sannan kowannen mu kuma za a bashi abin da ya cancance shi na sakayyarsa ta ayyukan alkhairi ko kuma azaba sannan kuma sai abin da kowa zai karba na littafin sa bi aymanihim ba bi imanihim ba ku gyara za ku ga ya sa alhamza a ƙasa in ka bar shi a haka sai zama bi imanihim kuma ma'anar ba za ta zama ta fito ba sai ka maida wannan alhamza ta kan alifun din sai ka maida ita sama sai zama bi aymanihim da hannayen su na dama in mutanen kirki ne Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su aw bi shimalihim ko da hannayen su na hagu in kanu talihin in sun kasance mutanen banza ne Allah ya kiyashe mu wannan shi ake nufi da hisabi kaga kenan waccan aya Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa za a zo da littafai na ayyukan bayi za a zo ga annabawa waɗanda su aka aiko zuwa gare mu ga shahidai wato shuhada daga cikin mala'iku waɗanda akwai raqibul atid akwai hafaza akwai mala'iku kala kala kashi kashi masu aiki a tattare da mu duk za a halarto da su Allah zai yi hukunci tsakanin mu bil haqqi da adalci wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin duk kankantar abinda mutum ya aikata sai an zo da shi na alkhairi ko aka san alkhairi a wannan rana فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى شي سا كان زمو كرنت آية دان ادم زي دينغ مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فوانا شي اكي نفي ده حسابي اولا ابو نفرقو اغرغشن مغانر حسابي ايتاء العباد كتبهم bawa bayi littattafan su wanda ya shafu ya kunshi ayyukan su gabaki daya tun daga lokacin da mutum ya zama baligi har zuwa lokacin da ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki abubuwan didda ya aikata to suna nan an taskace bayanan an taskace ayyukan babu abin da zai salwanta na ayyukan bayi kyakkyawa da mummuna dan haka wannan ranar farkon abin da za a fara na hisabi shine kowa za a fara bashi littattafan sa na ayyukan sa ko littafin sa na aikin sa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma dangane da wannan da utiya kitabahu aka bashi littafin sa bi yaminihi da hannun sa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ana bashi littafin to zai fuskanci hisabi mai sauki Allah ta'ala ya sa a bamu littafan mu da hannun dama suratul inshiqaq fa zakara ita'ahumul kutuba awwalan kaga sai Allah ta'ala ya ambaci basu littattafai a karan farko thumma aqaba bi harfil fa
sannan sai Allah ta'ala ya biyo bayanin basu littafan su da hannun dama da ainihin harafin fa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa saufa sai aka bi wannan bayanin da fa wannan fa'un din allazi yaqtadi tartiba wa taqim wanda take fa'idantar take hukunta at-tartib jeranta babu wani abu tsakanin basu littafin da kuma yi musu hisabu ana basu littafin wa taqib bayan basu littafin kuma sai maganar hisabi shine sai aka zo da adafi da fa za a basu littafin su da hannun dama wayanda aka basu littafi da hannun dama za a dauki awoyi ne za a bace lokaci ne a za a kuma bayan an basu littafan su wasu abubuwa za a yi sannan a yi musu hisabi sai Allah ya kawo fa'ul allati tufidu at-taqiba wat-tartiba sai wannan yake nuna cewa ana basu ba wani abu tsakanin basu da yi musu hisabi babu wani abu tsakiya ana basu littafan su Allah ta'ala yace sai kuma ainihin hisabi ya biyo baya fa zakara al-hisaba shi yasa gaban fa'un din sai Allah ya ambaci hisabi kenan ana basu littafan hisabi kuma za a fara yi wa yukhraju li kulli insanin kitabun za a fito wa kowanne mutum daga cikin mu littafi maftuhun littafin budadde fa yaqra'uhu ya karanta wannan littafin wa in kana ummiyan koda bai taba karatu da rubutu ba koda mutum bai taba zama a haji ba bai taba zuwa islamiya ba sai ya iya karanta littafin sa wannan ranar shine ma'ana wa in kana ummiyan ummiyan shine ba karatun boko ba na arabiya ba shi da ilimi gaba daya ba karatu ba rubutu to koda mutum bai taba karatu ba bai taba rubutu ba a ranar sai yayi karatu dan sai ba wanda zai karanta wa wani kamar yanda zamu karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba wanda zaka ce ban gane ba ko bana fahimtar larabci zo ka karanta mu Allah madaukakin sarki ya ce kowa zai karanta littafin sa da kansa dan haka anan sai aka ce za a bashi littafin ya karanta da kansa wa in kana ummiyan koda ko baya karatu baya rubutu a rayuwarsa ta duniya li iqamatil hujjati alayhi dan tsayar da hujja a kansa kada wani ya karanta masa ya ce an masa kaje ko amma domin dan adam dabi'a sa ce haka dan haka zai karanta littafin sa da kansa li iqamatil hujjati alayhi dan ya tsayar wa da kafa wa kansa hujja qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ta'ala yace wa kullu insanin kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi mun lazumta masa aikin da ya aikata a rubuce an yi recording din sa fi 'unuqihi yana rataye a wuyansa za a rataye masa shi a wuya gashi nan katal littafi ne kuma zai hadu da littafin a bude ba sai ya sha wahala ba a bude an fahimta shine ma'ana wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban za mu fito masa ranar tashin alkiyama da wani littafi na aikin sa yalqahu manshura da zai hadu da littafin manshuran ay maftuhan a bude da aka littafin a bude yake za a ce da shi iqra kitabak karanta littafin ka ne na ayyukan ka tun daga lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da numfashin ka na karshe ya fice to karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wato kafa alayka hasiba ko kafa al-yawma alayka hasiban bi nafsika a yau kai karan kanka ya ishe ka zama mai hisabi akan kanka ka karanta kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kanka zaka yi wa kanka hisabi ayyukan alkhairin da ka aikata kai da kanka sai kaga kai aikin alkhairi guda bakwai kai sharri guda uku zaka yi wa kanka hisabi kai da kanka kaga sharrin ka guda bakwai aikin alkhairin ka guda uku kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba sai an zo wani bayani ba kai kanka zaka iya wa kanka hisabi kai wa kanka hukunci cewa kai ka riga ka san cewa ko ka dace ko kuma ka samu akasin haka kamar yanzu mutum tun daga duniya wato idan za a yi jaraba a duniya za a ga an yi wa mutum CA to tun daga CA mutun zai fahimci cewa jarabawa wannan insha Allah ana son CA over 30 sai mutun ya samu 21 wannan akwai alama da take nuna cewa exam din nan za ta masa kyau akwai yiwuwar zai pass amma ana yi sai ya samu over 30 sai ya samu 3 to kaga sai ya dace gaske wani irin duka zai wa exam din nan ya pass tun a CA uku ne da shi a cikin 30 ya samu uku an bayyana to shi yasa Allah madaukakin sarki yace karanta littafinka kana karantawa zaka yi wa kanka isabi dan haka man ihtada duk wanda ya bi tafarkin shari'a ya zama shiryayye ya zama kimtsatse ya zama mai bin dokokin Allah madaukakin sarki fa inna ma ya ta dili nafsi shiryan nan yayi ta ne dan amfanin kansa wa man dalla duk wanda ya bace ya zabi hanyar tafarkin bata ya zabi tafarkin ainihin wato lalacewa fa innama yadhillu alaiha to hakika yadhillu ya bace alaiha akanta wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai laifi baya daukan laifin wani wanda ba nasa ba shine ma'ana waziratun wala taziru waziratun wizra ukhra wazira wata rai wadda ita ma mai laifi ce to iya laifin ta kawai za ta dauka ba za ta dauki laifin ta kuma ta dauki laifin da ba ita ta aikata ba laifin wani kaga kenan kowa shi zai dauki kayansa kowa shi zai dauki kayansa Allah madaukakin sarki yace wa ma kunna mu'adhibina amma ba mu kasance muna azabtar da bayi ba hatta na ba'atha rasula har sai mun aiko da manzo Allah madaukakin sarki dan li iqamatil hujja dan kafa hujja ga mutane Allah madaukakin sarki bai taba azabtar da wata al'umma ba sai da ya aiko mata da manzo an aiko mana da manzanni babu wata al'umma da tazo ta rayu ta wuce ba tare da an aiko mata da manzo ba manzan kuma yazo ya iya bakin kokarin sa wajen wayar da kai da fadakarwa da wa'azantar da al'umma da aka aiko shi a ciki babu gazawa ta ɗaya daga cikin manzannin Allah sai dai san zuciya da kuma bin shedan wannan shi yasa duk wanda bai amfana ba da sakon manzan wannan kuma wannan shi ya jawo masa amma ba dan manzan bai zo ya isar da bayani da sakon ba ba dan ya takaita wajen gamsar da al'ummar da aka aika shi cikin su da hujja ba sannan kuma ga ainihin wato wa'azuzzuka nan kala kala da Allah madaukakin sarki yake ta ainihin wato nusashe mu su lokaci bayan lokaci wayannan duk suna nuna maka cewa rayuwar nan tana da farko tana da karshe wannan shi ma wa'azi ne wanda yana nan gobe babu shi ya mutu wannan shi ma wani rasul ne wanda aka yi kuma tun da kaga wani ya tafi wanda ta tafi wani ya tafi wanda ta tafi kai ma ka sani cewa taka tana nan tana zuwa ba za a barka ba wannan kaga shi ma mai wa'azi ne وهذا الكتاب يأخذه المؤمن بيمينه من أمامه وأما الكافر فيأخذه بشماله من خلف ظهره ما عليك وهذا الكتاب وأن اللتاف يأخذه المؤمن مؤمن زي كربيش بيمينه دهنن سندام من أمامه تقبنسا لا أميقو لتاف تقبنسا زي كرباه علامة تتشوى يادات ياي نصر دومين باب أفيت أو ككا akwai kimantawa wajen bashi littafin domin an bashi littafin sa ne da hannun dama kuma ta gaban sa wa ammal kafir amma kafiri fa ya'khudhu zai karbi littafin sa ne bishimalihi da hannun hagu ko ya so ya karba da dama aikin nasa bai nuna zai iya karban littafin sa da hannun dama ba da haka aikin shike determining din abinda da hannun da mutum zai karbi littafin sa ga dama ga hagun amma ƴan daman kawai su Allah ta'ala zai kaddara su iya karban littafin su da hannun dama ƴan hagun kuma su kuma Allah zai kaddara musu ko suna so ko ba sa so karban littafin su da hannun hagu Allah ya kiyaye da shimali akwai wanda zai za su karbi littafin su da hannun su na hagu min khalfi zahrihi ta baya saboda kaga alama ce ta kaskanci alama ce ta tashin hankali da tabewa Allah ya ta'ala ya kiyaye mu قال تعالى وبنجي تعالى يتفى أما من أوتي كتابه بيميني أما واند أكباشي لتافن صدهن ننداما سبيد إرن على خير دي سام أتكل لتافن سبيد إرن أبند كيفرن تريد لتافن يقول سا فيقول زيتي ها أمقرأ كتابيا أي خذو اقرأ كتابيا ما أناكو كربو لتافن أكو كاركتا بايا جن كنيا baya jin wani ainihin wato damuwa yana cikin annashuwa yana cikin farin ciki haka zai dinga nuna duk wanda ya hadu da shi da ya hadu da mutum kawai zai ce iqra'u kitabiya ku karanta littafi na ku gani inni zanantu anni mulakin hisabiya ni na tabbatar da dama zan hadu da hisabi na na tabbatar da cewa rayuwar mu ta duniya mai karewa ce za a hadu a wannan ranar kuma na san za a yi mun hisabi ban taba inkari ko musun hisabi ba shine inni zanantu azzannu anan ba zato bane domin inni ta gabace ta dan haka na tabbatar at-tahqiq ne nan inni zanantu na tabbatar na kudurce nayi imani anni mulakin hisabiya zan hadu da hisabi na za a yi min hisabi fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin wata irin rayuwa radiya yardajiyar rayuwa fi jannatin 'aliya yana cikin ainihin wato aljanna wadanda gine-ginanta 'aliya madaukaka ne qutufuha nunannin ƴaƴan itacenta wa'inda mutum zai iya dasassu daniya a kusa suke ga mai son ya tsinke su nunannin ƴaƴan itacen a kusa suke ga wanda yake so ya tsinke su ba bukatar sai mutum ya sha wahala ba bukatar sai mutum ya sa kara ko wani itace ya zunguro ba bukatar sai mutum ya dauki dutse ko wani abu ya jefa dan wannan dan itacen ya fado Allah ta'ala yana yi wa ƴan aljanna albushir cewa suna cikin wasu irin gine-gine masu tsayi sannan ƴaƴan itacen da ke cikin wannan aljannan nunannu ne sannan kuma a kusa suke ga wanda yake so ya tsinka Allah madaukakin sarki zai ce kulu kuci washrabu kusha hani'an kuna masu farin ciki da jin dadi da annashuwa bima aslaftum sabida abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a ranakun ku da suka wuce na duniya wannan aikin wannan abin da kuka samu anan sakamako ne na me na aikin da kuka gabatar a rayuwar ku ta duniya wa amma man utiya kitabahu bishimali Allah ta'ala yace amma wanda aka bashi littafin sa bishimalihi da hannunsa na hagu fa yaqulu zai ce ya laitani kai cona lam uta kitabiya ina ma ba a bani littafin nan nawa ba ina ma ba a bani littafin nan nawa ba walam adri ma hisabiya kaga da ba ban san meye hisabun nawa ba tunda an ce tun a can an ce a ga littafin ka ikra kitabu ka fa bi nafsika yawma alayka asiba yace to da ma ba ban littafin ba da kaga ban ma san meye hisabun ba tunda kamar yanda muka ce an yi CA ka mutun ya samu uku kaga ya san hisabun sa ko to sai aka ya zaman to ba a baka CM ba ma kawai sai ranar jaraba aka kafe ka aka ce ka fa abayinta to shine irin abin da dan wuta zai fada ko kafiri an bashi littafin sa da hannun hagu zai fara ihu yana kururuwa ya laitani lam uta kitabiya ina ma ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya kaga da ban san menene hisabun nawa ba ya laitaha kanatil qadiya yace kai cona ina ma mutuwa ta zama ita ce mai kare ni ya zamanto in na mutu mutuwa ce wadda rayuwa ba za ta sake biyo bayan ta ba ina ma a ce na mutu mutuwa irin wadda ba za a sake rayuwa ba bayan ta ma aghna anni maliya dukiyata bata tsina namun komai ba da gine-ginen nawa da gidajen nawa gida da waje da kudade da na tara da abubuwa na dukiya sai lokacin zai ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya yace kuma matsayina da alfarmata da mulki na ya bace ban ganshi ba ba wanda zai ce masa honorable ba wanda zai ce masa his excellency ba wanda zai ce mai distinguished babu ina duk wayannan mukaman suke ina duk wayannan title din da ake bashi su a nan duniya yace halaka anni sulbaniya mulkin nawa matsayin nawa alfarmata ta bace babu ita dukiyar duk ba ta yi min amfanin komai ba yana nan yana wannan surutan kawai sai a ce wa mala'iku khuzuhu faghulluhu khuzuhu ku damke shi faghulluhu ku kukumce shi ku sanya shi a cikin kukumi ku yi mai daurin huhun goro shine a hada kan mutum a hado da wuyar a takure shi a daure shi a haka wato inda za a bar shi a haka a azabtar da shi a haka yana kallon lokacin da za a yi mai azabar amma an dunkule shi kaman huhun goro an kudin dine shi a haka kuma za a dinga kirbarsa ana casa shi to kaga akwai wata shi kansa wannan yanayin da baka san me ke fuskanta ka ba sai dai ka ji duka baka san daga ko ina bane shi ma wani karin bala'i da haka za a ce wa mala'iku khuduhu ku kama shi fa qulluhu ku sanya shi a cikin kukumi a cikin mari summal jahim salluhu sannan a cikin wutar jahim salluhu ku kona shi a ciki ku jefa shi ciki ya kone summa fi silsilatin zar'uha sannan a cikin wata irin sarka da sasari zar'uha 70 zira'an tsayinta zira'i 70 ne fasulukuhu ku shigar da shi ciki an ce za a zuro wannan igiyar yanda kaga ana kafe tsire an ce haka za a yanda za a soka tsire tana kullo da shi tana yanda za a gasa shi abin nan haka za a yi masa za a tura shi ta dubura wannan silsila din a tura ta dubura ta fito ta baki shine thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku Allah yake wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa amma man utiya kitabahu bi yamini Allah ya kara maimaita irin wannan a cikin ainihin wato suratul inshiqaq yace amma wannan da aka basu ko aka bashi littafin sa da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu zai sami hisabi wanda yake mai sauki wayanqalibu ila ahlihi ya kuma koma zuwa ga iyalansa cikin gidan aljanna masrura yana cikin farin ciki ma'ana zai shiga cikin aljanna yana murna yana farin ciki saboda ya samu kansa cikin hisabi mai sauki kenan bawa mutum littafin sa da hannun dama shike determine cewa hisabun zai zo da sauki ana ba mutum littafin sa yaga da hannun dama ya karba to ya fara godiya ga Allah yana nuna wannan irmanuniya ce dake nuna aiki a wato hisabun zai zo masa da sauki wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri amma wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa za a bashi ta hagu kuma ta hagun ma saboda kaskanci da wulakanci ta hannun ta ainihin wato bayan sa wanda sun ce hannun sa za a buga ta cikin kirjin sa ya kullo ta baya a bashi da can da haka za a bashi littafin sa da hannun ainihin wato hagu ta baya fa saufa yad'u subura wannan fa saufa ana bashi littafin nasa ya da usuburan zai fara kiran ya bani ya lalace ya halaka ya tabe yayi hasara shine ya da usubura ay khasaran wa halaka zai fara kiran yayi asara zai fara kira wa kansa ya halaka ya tabe ya lalace daga bashi littafin sa da hannun hagu ya san kuma abinda zai biyo baya ba mai sauki bane shi yasa Allah ta'ala ce wa yasla sa'ira kuma ya kono za a sanya shi a cikin wutar sa'ira ya kone wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce yauma nad'u kullu unasin bi imamihim rana ce da zamu kira kowanne mutane bi imamihim da shugaban su da limamin su idan mutanen banza ne limamin su shugaban yan banza din zai zama a gaba suna biye da shi idan mutanen kirki ne to shugaban su zai an ce shi yasa yana daga cikin matsayi da martaban malaman hadisi domin ba su da imam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wannan ayar a kansu su kam sun ji dadin wannan aya fa yauma nad'u kullu unasin bi imamihim su malaman hadisi imam din su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kullun da shi suke magana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaa rasulullahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullun da annabi sallallahu alaihi wasallam suke magana dan haka yauma nad'u kullu unasin bi imamihim su sai ya zama imam din su shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike wani ba manzon Allah ba a wannan ranar shi ma wanda ka rike shine imam yau rana ce da za a ga mutane tawaga tawaga kungiya kungiya shi yasa alfazazi yake cewa laqad kana man kana rasulu imamahu yaqudu bihi nahwan najati zimamahu yace duk wanda manzon Allah ya zama shine imam din sa ya rabauta domin zai ja shi na hawan najati zai ja ragamar sa wajen kubuta da wajen tsira dan haka duk wanda kai riko da shi in ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama bayan sa zaka biyo in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji alfazazi ya gaya ma laqad faza man kana rasulu imamuhu Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shehu mu ya zama imamun mu amman utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa da hannunsa na dama fa'ula'ika yaqra'una kitabahum, wadannan sune zaka suna karanta littafin su cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa. Wala yuzlamuna fatila, Allah yace ba za a zalunce su ba daidai da zaran kwallon dabino. Shine fatil, in ka dauki dabino ka duba kwallon sa na tsakiya tsakiya za ka ga wani dan zare fari, shine fatil. Dan ka san adalcin Allah, cikakken adalci ne. Allah baya zalunci daidai da abin da yake ba fa kwallon dabinon ba, zaran da ke cikin kwallon dabino Allah ya ce ba zai zalunci mutum daidai da wannan ba, na aikin alkhairi ko aka san haka. Dan haka mu'mine Allah ta'ala ya ce su kwantar da hankalinsu, tunda an ba su littafan su da hannun dama za su karanta littafan su, kuma ba za a zalunce su ba daidai da fatil, zaran kwallon dabino. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce wa wudi'a alkitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب ذا اشمفد اجي للتافي للتافن ايكن دا باي سوكا ايكتا كوا ذا اجي مي للتافنسا فترى المجرمين ذا كغا مجرمي كافري مشفقين سنا فرغيتي سنا صورتي مما فيه دنگاني دا ابين دا كي cikin wannan littafin ويقولون ذا كجي سنا cewa مالي هذا يا ويلتنا يا كيتم مالي هذا الكتاب منين يسامو wannan littafi wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan bai bar ba shi barin wani karamin aiki wala kabiratan ballantana babba illa ahsaha face ya tattaro shi ya kiddige shi ya lissafce shi wa wajadu ma amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata gashi an halarto da shi wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a wannan ranar. Dan haka littafi ne wanda yake duk wani motsi da ka aikata an rubuta a ciki, duk wani shigarka da fitarka to ka sani yana rubuce a cikin wannan littafin. Shi yasa Allah ta'ala ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu kaga na kira fi siyakin nafi tufidul umum, ma min qawlin yalfidhu illa ladayhi raqibun atid, duk kalmar da take komai kankantar ta. To insha Allah babu wani lafazi da mutum zai furta komai kankantar sa face ya fada cikin littafin raqibun atid, sun rubuta shi. Ina fata an gane. To kaga kenan sai ka ya shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wata ka'ida wadda da Allah zai taimake mu kiyaye ta da mun zauna lafiya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kajo ta ka'ida malam, wani hadisi dan gajere ka faɗi alheri ko ka ce, in ka san alkhairi zaka faɗa faɗi, in ko ba alheri bane kai shuru. To kaji wannan littafi ne wanda yake baya barin duk abin da mutum ya aikata. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To zamu dan tawa a gurguje sai mu tsaya faniyan dan a ce hadari ne sosai ya hadu a garin dan mu bada mu tashi dan kar ruwa ya ritsa mutane. Wa qala ta'ala wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Allah ta'ala ya ce wa kullu shay'in, duk kowane abu fa'aluhu da suka aikata shi fi zubur yana cikin littafi an rubuce shi. Wa kullu saghirin, dukkan wani kankanin abu ko kankanin aiki, wa kabirin da babba, mustadar an rubuce shi. Har riga an gama da kai kawai recording ne ba 24 hours wannan mala'ikun la ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yabuluna wala yatagawwaduna wala yata'abuna, 24 hours aiki suke. In kaga ba su yi aiki, in kaga sun tsaya ba su rubuta komai, ka kwanta bacci kana farka za su ci gaba da aikin su, ba sa gajiya. In ba za ka gaji da surutu ba, ba za su gaji da rubuta ba. In baka gaji da aiki ba, ba za su gaji da rubuta ba. Yawwa, ya rage naka. والذين يكتبونهم الملائكه الذين وكلهم الله مع كل انسان. wadanda suke wannan rubutun sune wasu mala'iku wadanda Allah ya wakilta su tare da kowane mutum. yasajiluna alaihi kull shay'in, yusajiluna alaihi kull shay'in, suna rubuta komai da ya aikata komai. qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wa inna alaikum lahafidin, lalle akan ku sani akwai masu kiyayewa kiraman masu karamci ne masu girma katibi ne marubuta ne masu rubutawa ya alamuna ma tafaluna sun san duk abin da kuke aikatawa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace inna nahnu nuhyil mauta lalle mu ne muke raya al mauta matattu wa naktubu ma qaddamu muna kuma rubuce dukkan abin da suka gabatar wa atharahum da kuma gurabun su wa kullu shay'in kowani abu ahsaynahu min lissabce shi mun kididdige shi fi imamin mubin a cikin wani irin littafi shine imam a cikin wani irin littafi mubin mabayani to sai mu takaita anan saboda hadari da aka ce akwai abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana